الله الرحمن الرحيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء قبل تفسير منوط رمضان شكرا جبوتيا تدريب قد 40 دقيقة هجرة من ذو الله صلى الله عليه وسلم تدريب مكة ومدينة wanda ya daidaita shekara 2020 miladiya. A yau insha Allah za mu yi majalisi na 18 insha Allah, ko muna cikin suratul Nisa'i. A jiya muna ƙarin bayani a kan abin da ya shafi tafsirin aya ta 10 lokacin mana halinta. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana mana bayani a kan abin da ya shafi wato ainihin gado. Allah ta'ala ce yusikumullahu fi auladikum,
yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه بكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد وورثه فإن كان له
Jiya mun yi tafsirin wannan aya, kuma mun yi bayani dangane da abin da Ubangiji ta'ala ya shara zuwa gare shi na gadon ‘ya’ya, ko dai su maza su kaɗai ko kuma wato maza da mata, da kuma idan ba zai ce ga abin da za su gada, idan kuma sun kai biyu ko sama da biyu ga abin da za su gada. Mun tsaya wale abawai ne kulli wahidin min kuma sudus min mataraka in kana lahu wani. Ubangiji ta'ala ya ce iyayen mamaci kowane ɗaya daga cikinsu yana da sudus min mataraka daga abin da shi mamacin ya bari in kana lahu walad idan yana da ɗa. Idan mutum ya rasu yana da ɗa ko ya, ko yana da jika namiji ko jika mace ‘yar ɗansa, to babansa ko mahaifiyarsa kashi ɗaya cikin shida za su ɗau, kowa zai ɗau kashi ɗaya cikin shida cikin abu ɗaya ba ne. Waɗannan guda biyu kenan daga cikin akabun sudus wanda suke ɗaukar kashi ɗaya cikin shida a gado, wanda su guda bakwai ne: akwai uba, akwai kaka, akwai uwa, akwai kaka ta mace, akwai ɗiyar ɗa shi ne jika ta wajen ɗanka, akwai kuma ‘yar uwa ne hajiya, akwai ‘yar uwa ne umme. Saboda haka waɗannan sukan ce wato ainihin sulusu. To shi ba ya kankare ɗaukar, yakan ɗaukar shi ɗaya cikin shida idan babu, wato idan wato shi mamace yana da ɗa. Amma in ba shi da ɗa ko jika, ai yana asibiti ne yana kwashe abin da ya rage. Kaka yana ɗaukar sulusi idan babu uba, kuma idan sulusi shi ya fi masa kashi ɗaya cikin wato shida idan yana tare da ‘yan uwa. Uwa tana ɗaukar sulusi idan akwai ɗa ko kuma ‘yan uwa da yawa. Haka nan kaka ta mace ta wurin uba ko ta wurin uwa, ana riba hutu wato ainihin sulusi shi ne kashi 6 jika wato mace yarda tana daukar sulusi idan ta fita wato ya mai daukan sulusi sannan yar uwa ne ajiya tana daukan sulusi idan ta fita yar uwa shikikiya haka nan yar uwa di ummiya wanda ke uwa ɗaya da mamaci ko dan uwa di ummiya wanda ke uwa ɗaya da mamaci yana daukar kashi 6 idan shi kaɗai wato ubangiji ta lafi fa illam yakun idan ba fa illam yakun da ku wala duk idan ba yi da ta kuma shi mamacin wa warithahu abawahu to iyayensa biyun su gade shi uwa da uba fa li ummihi kullu ita kuma uwa tana da kashi 6 wato ba ta ba jika ita ne zuma su gade iyaye shi to iyayen su gade shi amma za a ba wa mahaifiyarsa kashi 6 baba ko ba fa ni za a ba shi ba wannan shekin na zai kwashi abun da wato ya rage shi zai gado ne da asibiti idan uwa ta dauka shi dai 3 shi kenan sai shi kuma ya dauki kashi 2 kenan saboda haka zai dau abun da ya rage zai fi ta gado saboda shi asibiti to wannan ita uwa ce ne daga cikin wato masu gadon sulusi shi ne kashi 3 wanda tana daukan kashi 3 da sharuɗe guda biyu sharadi na farko ya zama babu ta babu jika sharadi na biyu kuma ya zama ɗan uwa ba su ci ci gaba amma idan akwai ɗan uwa da yawa to za ta koma su tafi ne kamar yadda za mu yi bayani a gaba sannan kuma masu kadin su sai kashi 3 kuma sai ɗan uwa da ummai idan sun ci ci gaba wato sun kai mutum biyu ko sama da biyu to kuma za su sau sulufi shi ne kashi ɗaya wato ainihin a cikin kashi 3 to a nan ubangiji ta'ala ya gaya mana cewa uwa tana daukar kashi ne cikin idan babu ɗa babu jika to amma akan samu wasu matsaloli guda biyu wanda ba ɗa ba jika amma uwa ba za ta ɗauki kashi ne cikin uku ba ko dai ta ɗau sulusi kashi ne cikin 6 ko kuma ta ɗau rubu'i kashi ne cikin uku da wannan matsaloli matsala guda biyu ana cikin umariya tani ko garrawiya ne wato a zamanin Sayyidina Umar ne aka fara wannan hukunci shi yasa ake ce masa ake ce matsalan matsalan Umar ana ce mata garrawiya saboda wato ta shahara saboda shaharanta to matsala ta farko shine idan mutum ya rasu ko kuma mace ta rasu ta bar mijinta da babanta da mahaifi da mahaifiyarta to miji yana da rabi saboda ba ta ba ta da uwa ya kamata a bata kashi ɗaya cikin uku saboda ba ɗa ba ɗan ɗa shi ko baba ya kwashe ba to amma da aka kasa 6 aka ba wa shi miji rage kashi uku to sai aka ga idan aka ba wa uwa kashi 2 don shi ne sulusi kashi 2 cikin uku kenan to zai zama ba a ɗaya zai rage shi ne wanda baba zai ɗauka idan baba ya ɗauka ba a ɗaya kuma zai zama uwa ta ɗinka shi gado a ka'ida na gado kuma in matsayin ku ɗaya ne to namiji yana yin kanin duk in ba ɗan uwa da kuma ba kamar yadda za ku zama to sai sai na Umar yake a ba ta sulusul baqi saboda haka idan an kasa 6 miji ya ɗau kashi 3 shi ne rai sai uwa a ce mata to ga kashi 3 ne rage ki ɗau kashi 3 za ta ɗau sulusul baqi kashi 3 ne amma na abin da ya rage ba duka dukiya ba sai a ba ta kashi 1 kashi 2 ya rage sai ya zama uba zai kwashe kashi 2 kaga ya dawo kan ka'idan gado da zakari min da hadin mutsi baban ya ni ka'idi uwa ne saboda uba ya ni uwa bukatan kuɗi wannan ana ce mata garawiya kubra domin an ba ta sulusi ne kashi 6 ne amma kuma aka ambace shi sulusi ka ajuba ma alqur'an dun nabi wa alqur'an to sai kuma yadda za a ba ta rubu'i a ce sulusi ne shine idan mutum ya rasu ya bar matarsa da mamansa da babansa na ma an kasa ku aka ba mata saboda ba ɗa ba ɗan ɗa to kashi 3 zai rage sai a ba uwa kashi 1 idan an bata kashi 1 cikin 3 wanda ya rage uba sai ya ɗauki kashi 2 na ma uba ya ninka wato uwa a gado da wannan matsaloli guda biyu ana ba uwa sulusul baqi kashi 1 cikin 3 na abun da ya rage na dukiya ba duka ba da duka dukiya amma in ba haka ba to ba za a ba shi ba za a ba ta wato kashi abin da ya rage wata dai a ba ta sulusi na duka dukiya in ba ta ba ta kama ake mutiya da siya bar baban sa da mahaifiyar sa kawai za a saka uku a ba mahaifiyar sa shi ya shi kuma baban a bashi wato ainihin kashi to wannan abin nan shi ne inda ake bawa wato ainihin uwa sulufi kenan masu cin sulufi a sulufi na gaba kuwa su ne yan uwa da ummai wanda za mu zo magana a kan wato wanda yan uwanka da kada uwa ɗaya da su idan ka rasu suka kai mutum biyu ko uku inda za su yi gado ba wata ya hana su gado ba baba kenan to shi kenan ba ɗa ba ɗan ɗa ba baba ba za a ba su kashi ɗaya cikin uku sai su riba daidai wa daidai amma san su da matan su su ba a jin daɗari mislu hadd al-mutti ba a cewa namiji ya wato ainihin ninka mace su daidai wa daidai za a kamar yadda Qur'ani ya faɗa kamar yadda za mu karanta to ubangiji subhanahu wataala ya ce فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلثين فإن كان له إخوة فلأمه الثلث إذن شيء وندي رسينا دي ينقوى ديوة ثم هي بيسا ذا رسول كشي جسنيشا وكما أتي أبو ينقوى شكيكا قدابي وينقوى شكيكا قدابه وقدابي وينقوى لأمه قدابي وكما دعا فنحن كما سوينا ينقوى إذن سوكا كيبيو كوكو كما دعا suna hana uwa cin kashi ɗaya cikin uku da dawa kashi ɗaya cikin shida kuma sawa'un za su yi gado ko ba za su yi gado ba ba shi da shi ne sai za su yi gado ba yanzu idan mutum ya bar mamansa da ƴan uwansa guda biyu shi ke kai kaga shi kenan maman za a kasa shi da mama ta zama kashi ɗaya ƴan uwansa kuma su ɗauki kawara to kaga a nan suna gado ne suka hana ta to idan da mutum zai mutu kuma ya bar mamansa da babansa da ƴan uwansa guda biyu shakikai kuwa zai uba ɗaya to ƴan uwa shakikan nan ba za su yi gado ba saboda akwai baba amma duk da haka za su hana uwa cin sulufi sai ta dawa cin sulufi kashi ɗaya cikin shida in an kasa shida sai a ba ta kashi ɗaya sai ya rage kashi biyar sai baban ya sai to dama ina nan ba ku yi kafai gado ba ku ƴan uwa sai ture su sai ba ta kashi biyar ɗin gaba ɗaya ita kuma ba za ta iya ture su wajen ba ta iya hana su wato ainihin gado shi ne ubangiji ta ala ce za a ba su ainihin wato abin za a ba ta sulusi idan akwai ƴan uwa amma in ɗan uwa kwaya ɗaya ne to ba zai hana ta cin wato ainihin sulusi ba ko da tana ta za ta yi gado to sai ya rasa ya bar mamansa da ƴan uwansa shi ɗan uwansa shi ki ko da haka kwaya ɗaya ko da haka sai a kasa uku a ba ta kashi ɗaya shi kuma ya kwashe kashi in ma akwai baba ɗaya baban zai kore shi ba zai hana ta cin abun nan guda ɗaya ba wato kashi ɗaya cikin kashi uku ba ubangiji ta'ala ya ce za a raba wannan gado ne min ba'di wasiyyatin bayan wasiti yusi biha aw dayni wanda shi mamacin yake wasiti da shi ko kuma wato ainihin bashi kenan ba a raba gado sai an biya ba su sukan da ake yi kuma sai an duba ka yi wasiti ko ba ka yi ba ka ce a ba wani kaza a ba wani kaza duk sai an ba kafin ainihin wato a raba gado wadda aka abin da ya rage sai a riba wato ainihin gado idan mutum ya bar duniya to haƙƙi hudu ne yake rataya a cikin duniya akwai tajdidi wato shine sayan da kamfani ko ruwan da za a masa wanka ko turaren da za a fesa wa duk kamfanin ko ruwan ko kuɗin da za a biya a tona kabarin ko itacen da za a sa ko wani abu ne makamancin ko man da za a siya wa mota a kai shi ko kuma kudin mota da za a kai shi makabarta duka in ya zama na sai ajiya za a biya a cikin kudin ka shi ne ake ce masa hadaki to sannan bayan nan sai a duba zuwa suke bin ka bashi shi ne hadin yanzu zuwa suke bin ka bashi shi kenan sai a biya masa bashin ka sai a duba wasiti ne meye wasiti ne meye ya ce a ba wani kaza kaza sai a duba irin wasu duk suka shige cikin gudan dukiya ba sai a rasa sannan bayan nan kuma sai a riba gado sino ne da inin rubun farkon diran manunu ko fina sun mahudi ya tuyunu wa ba da za yi nafasul wasiya wa yi ba kun tura su bisa fiye idan a kaddara mutum wato idan mutum ya mutu to ana yin da jahidi shi ne likafari da abin da ya ke kama da shi sannan sai ba shi sai kuma wasiki sai kuma wato abin da ya shafi ka amma a wannan ayan idan muka lura an faɗi wasiki kafin ba shi aka ce min ba shi wasiyyati yusuna biha aude yusi biha aude min ba'di wasiyati yusi biha aude bayan wasiti da mamacin zai yi ko kuma bashi to anan an gabatar da wasiƙi akan bashi don zaburarwa wajen zartar da wasiƙi ne, amma bashi ake fara biya tukunna don in duk yanda kare a bashi ba maganan wasiƙi, ai wasiƙin da abin da bai mallaka ba ke. To da haka wannan kuma dukkan malaman sun yi ijmai akan haka cewa sai an biya bashi ake duba wasiƙin da wato ainihin mutum ya yi, kamar yadda Sayyidina Ali ya fassara wato wannan aya. To da haka dai muqaddamun ala al-wasi, ana gabatar da bashi kafin wato ainihin wasiya. To sai wannan ita da sai abakum wa abnaukum la tadruna ayyukum aqrabu lakum naf'a, da iyayenku da iyayenku ba ku san waɗanne ne suka fi kusa da ku ba, ko waɗanne ne suka fi amfanar da ku. Wato a zamanin jahiliya idan mutum ya mutu ɗansa yana da gado amma babansa ba shi, mahaifiyarsa ma ba ta da shi, sai dai mata wasi da Allah ta'ala ce a su ma suna da gado, ai baka san wane ne su kusa da kai ba, babanka za ka ce shi ya haife shi, ɗanka kuma kai ka haife shi, to da haka kaga kusancin dutse ne, kai ne a fakke kenan, babanka ya haife ka, ka haife shi, ka haife ɗanka. To kuma baka san waye zai amfane ka ba, kila babanka ya fi amfananka a kan ɗanka, kila ɗanka ya fi amfananka a kan wato ainihin babanka, saboda haka ana ba su gado su ma kamar yadda ake ba wa ɗa. Sai Ubangiji ta'ala ya ce faridatan min Allah, rabon gadon nan wajibi ne daga wajen Ubangiji ta'ala, ya farlanta shi, dole ne a riba gadon. Saboda haka idan mutum ya mutu ba mustafi ba ne, idan ba a riba gadonsa ba Allah sai ya tambayi ‘yan uwansa ko wanda dukiyarsa ke hannu. Inna Allah kana aliman hakima, Allah ta'ala masani ne kuma hakiman bai shi ma, wato masanin yadda ya dace a riba gado ne kuma yana da hikima a wajen wato ainihin rabon gadon da ya yi, saboda haka baya buƙatar gyara, ba kamar yadda kafirai mafiya addinin Allah suke cewa an zalunci mace domin an ba ta rabi na nabi, idan mutum ya bar ta da ya za a kasa uku a ba shi kashi biyu a ba ta kashi ɗaya, sai suka ce an zalunce ta, saboda kin Allah da kin wato shari'ar musulunci sun sani a zamanin jahiliya ko gado ma ba a ba ta kafin zuwa, sannan kuma sun sani cewa buƙatar namiji da kuɗi ya fi buƙatar ta, idan aka ce mutum ya rasu ya bar wato miliyan uku aka ba wa namiji miliyan biyu mace miliyan ɗaya, miliyan biyu nan sai ta kare wato ani na mace miliyan ɗaya bai kare ba, idan mace da idan namiji zai aure shi zai ba da sadaki, shi zai yi jefe, shi zai yi gida, shi zai rike mace kawaliya yau da kullum, kaga miliyan biyun sa za ta tafi, amma idan mace aka za a aure ta kuma za a mata sadaki, kaga kara mata aka ya kan miliyan biyu, a mata kayan aure, a kama mata gida, a dinga ciyar da ita, ana mata tufafi, sai na za ta kashe kuɗin ta. Saboda haka kenan namiji ya fi buƙatar kuɗi, wanda shi ne hikimar da Allah ta'ala ya sa ya fifita namiji a kan mace a wajen wato rabon gado. Sai Ubangiji ta ala ce wa lakum nisfu ma taraka,
wa lakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad, fa in kana lahunna walad fa lakum ar-rubu mimma taraka من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية تبقون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم.
وبالجلي تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، kuna da rabin abun da matayenku suka bari in lam yakun lahunna waladun, idan ba su da ‘ya’ya ba ɗa ba jika, to da ga idan sun rasu sai ku karbure shi kamar yadda tsadun bukare ba sai ya mutu ya bar mahaifiyarsa da baban da mace ta rin ta bar mahaifinta da mahaifiyarsa da mijinta aka ce a yi baba a mijin rai fa in kana da kunna waladun idan kuma suna da ƴaƴa su matan kenan fa da kuma rubu'u da kuna da rubu'i ne kashi ɗaya cikin kudu mimma taraka daga abin da suka bari saboda ƴaƴan nan da ku ana kucin rabi sai ku dawo kashi ɗaya cikin kudu ko da su samu gado da yawa min ba'di wasiyatin bayan wasiyati yusi na biha aw dai wanda su matan suke wasiyati da shi ko kuma bashi wato bayan an cire bashi an biya kuma an zartar da wasiyati sai ce fa in kana lakum wa lakunna rubu'u walakunna rubusu kuma suna da kashi ɗaya cikin kuɗi min ma tarakun daga abin da kuka bari in lam yakun lakum walad idan ba ku da ɗa idan ka mutu ba ka da ɗa ba jika to matarka za ta ɗau kashi ɗaya za ta gaji kashi ɗaya cikin kuɗi fa in kana lakum walad idan kuma kuna da ɗa ko jika fa lakunna thumunu za a ba su kashi ɗaya cikin takwas min ma tarakun daga abin da kuka bari min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn bayan wasiyati da kuka kuke yi kudin ko kuma bashi wato bayan an biya bashi an zartar da wasiyati da kuka yi sai a riba gadon a baku wannan a ba su wannan kaso wa in kana rajulun yurathu kalalatan ubangiji ta halatta idan mutum ana gadon sa kalala shine bayi da ɗa bayi da baba a imra'atun ko kuma mace sai ake gadon sa kalala ba ta da ɗa ba ta da baba wala hu akhun yana da dan uwa aw ukhtun ko yar uwa mace wanda ake wato ainihin uwa ɗaya kawai ba ba su haɗa uba ba fa li kulli wahidin minhum sudus ko ne daga cikin wayannan yan uwan ko mace ne ko namiji za a ba shi kashi ɗaya cikin shida wato wanda aka haɗa uwa ɗaya kawai fa in kanu aktsara min dhalik idan har sun fi hakan wato sun fi ɗaya kamar yan uwa ne guda biyu amma mai wanda aka haɗa uwa ɗaya ko guda uku ko sama da haka fa hum shuraka'u fi thuluth za su yi tarayya a cikin kashi ɗaya cikin uku na dukiyar da mamaci ya bari kuma za su riba daidai wa daida ko da maza da mata ne a ne min ba da wasiyati yusa biha aw dai bayan wasiyati da ake wasiyati da shi ko kuma bashi shi ghayra mudar ya zama wasiyati ba na cutarwa ba ne ba an yi ne domin a hana magada gado ba wasiyatan min Allah wannan rabon gadon wasiyati ne daga Allah wato umri ne mai karfi daga wajen Ubangiji ta'ala wallahu alimun halim Allah masani ne kuma wato ainihin mai hakuri ne Ubangiji ta halaye ko mazaje kuna da rabi kuna da nusfi daga abin da matayenku suka bari idan ba ku da ɗa idan an ce walad ya shafi ɗa namiji da ɗa mace gaba ɗaya da ya mace wato namiji in namiji kawai yake so sai ka ce ibn shine idan mace kawai kuma sai ka ce bin ko ibnat amma an ce waladun to ya shafi namiji kuma ya shafi da mace wato ya mace da namiji da ya mace sannan kuma a wannan ayin an ce waladun da ayoyin gado gaba ɗaya ana nufin yaya da jikoki gaba ɗaya ba wai iya yayan ka kawai ba har da jikokin ka sun shiga jikokin ka ma maza da mata amma yayan ɗanka namiji ba yayan ƴar ka mace ba domin ƴar ɗa ko ɗan iya diyar ya ko ɗan diya wai nan ba sa gado suna cikin zaun arha saboda banuna banu abna'ina wa banatuna banuhunna abna'u rijalin aba'i ƴaƴanmu su ne ƴaƴan ƴaƴanmu amma ƴaƴan ƴaƴanmu mata ƴaƴanmu su ne ƴaƴan ƴaƴanmu maza amma ƴaƴan ƴaƴanmu mata wannan ƴaƴan wasu mutane ne da su da ka idan ka haifi ƴa mace kai ta je ta haihu a wani gida to ta haifa wa mijin ɗa ne amma ba ɗan ta ba ne tunda ita ma ba ɗanta ba ne ɗan mijinta ne sai a zai ya zama kuma ɗanka amma idan ɗanka ya haihu wata mata ta haifa masa ɗa da ya aura shike nan ɗansa ne to kai ma kuma ɗanka ne to kaga ƴaƴan ƴaƴa maza su suke gado amma ƴaƴan ƴaƴa mata ba sa gado don ba ƴaƴan ka ba to Ubangiji ta'ala ya ce nan miji yana gadon wato ainihin nusufi rabi kenan amma da sharadin ya zama babu ɗa babu jika to saboda haka in an ce ba da ba ji ka kamar nan fada dan da ko diyar wato da ko ya ko nan da ko diyar da to da haka tawa'un kuma ya kasance na wannan wato matan da za ta yi abin nan matan da tare su ne ai naka ne kai 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 bi wannan yaron da matan ko kuma da mata ya aure tana da wannan dan zai iya hana ka wato abin nan zai iya hana ka cin nutsi sai in babu shi ne zaka ci wato ainihin wato nutsi don yi bayani wani da suke cin rabi mutum biyar a kan baya ba sai mun maimaitawa to sai ubangiji ta ala ya ce wa wannan fa in kana lahunna waladun idan suna da yaya ko jikoki falakumur rubu'u wato za a ba su rubu'i mimma tarakta za a ba su rubu'i daga mimma tarakta daga abin da suka bari kenan idan kuma akwai yaya ko jikoki to miji yana cin kashi ɗaya cikin hudu wannan kuma idan kashi ɗaya cikin hudu ba mu yi shi ba mutum biyu ne kawai suke cin wannan gida ɗin ko dai na miji idan babu ta babu ai idan akwai ɗakin idan akwai ta ko akwai jika za a hana cikin rabi ya dawo cin rubi ko kuma mace wato idan babu ta ko ta da ita kuma to da haka matar mutum idan ya rasa ya barta za ta cika shi ɗaya cikin hudu amma da sharadin babu ta babu danda idan akwai ta ko danda to za ta ci tsumuni ne shi ne kashi ɗaya cikin takwas kamar yadda za mu yi bayani wato ainihin a nan gaba saboda haka masu cin rubu'i biyu ne kawai miji idan babu ɗa ko ɗanta ko kuma mata idan akwai wato idan namiji idan akwai ɗa ko ɗanta mata kuma idan babu ɗa babu ɗanta sai ubangiji ta ala ya ce min ba'di wasiyatin bayan wasiyati yusi na biha aw dayn wanda su matan suke wasiyati da shi ko kuma ba shi wato kowane rabon gado ne ba a yinsa har sai an biya ba shi kuma an wato zartar da wasiyati shi wasiyati abin da ake cewa zai ci shi ne tabarruhur rajuli bi shay'in min malihi fi marad maut shi ne lokacin da kake rashin lafiyar da za ka rasu kai kyauta da dukiya ka dauki wani abu da dukiya ka ce abu in na mutu a bawa ne kaza in na mutu a bawa ne kaza to cewa da kai in na mutu nan ke mai da shi wasiƙi babu dama a bashi sai ka mutu kuma in ka mutu za ka iya fasawa ka ce in na mutu a bashi gidana nauri kaza ko a bashi miliyan ɗaya a dukiya ka to idan ka mutu za ka iya cewa na fasa duk ma da na sirri ji ma na in ka mutu kai sauri in ka mutu za ka iya cewa na ka fasa ka yi baka mutu ba akwa akwa in baka mutu ba za ka iya cewa ka fasa in ka mutu kan ba dama ka fasa ba saboda haka ka tausaya masa ne ka bashi kuma kana gani za ka bar duniya sai ka ce a bashi miliyan ɗaya a dukiya ka to kuma sai ka warke sai ka yi kuma zuwa ka shiga jari ka to tunda ka warke za ka iya ne za ka iya fasa duk ma ne sai jima'i in baka mutu ba za ka iya fasa wannan wuri ka ga sabanin sa da kai ta kenan ko ta ba da sabara ka fasa amma mutuwa in baka mutu ba sai ka fasa to wannan shine ake cewa wasiki kuma yana da muhimmanci kwarai da gaske ta bangarori guda biyu bangare na farko zai kara maka lada wato a lahira gashi dai dukiya ne wanda ba za ka amfane ka ba kai sadaka da ita amma za ka samu lada me ma nan ba ta amfane ka tunda mutuwa za ka yi kaga ba ta amfane ka ba a lahira to amma yanzu in kai sadaka da ita sai ta amfane ka to amma shi sai aka maka iyaka ba duka za ka bayar ba kashi ɗaya cikin uku ne kamar yadda yazo a hadisi inna Allah tasaddaqa alaykum bi thuluthi amwalikum 'inda wafatikum ziyadatan fi salatikum Allah ya muku sadaka da thuluthi kashi ɗaya cikin uku na dukiyar ku lokacin da za ku rasu za ku iya sadaka da shi domin ku samu kare lada amma kar ka wuce kashi ɗaya wato ainihin cikin in ka ce kashi biyu ko duka ba za a taɓa yadda ba da wannan iya wannan aka baka wato ainihin wato dama saboda haka kaka za ka samu kare lada na biyu kuma akwai taimako a cikin sa menene taimakon shi ne akwai kana da wani dan uwa wanda ba yi da komai ko ba yi da ƙarfi kuma shi ba zai gaje ka ba kuma akwai zumunci tsakanin ka da shi sai ka ce to in na rasu a bashi kaza kaga ka ce mutum ko kana da aboki wanda kuke kudda kudda shi yana kana amfana ka a nan duniya yana amfana ka idan ka mutu ba bai da gadon ku ko nira daya sai ka ce to in na mutu a bashi kaza ko kana da wasu masu maka hidima ko yaran gidanka ko kannin ka ko yayin ka kana da yaya in ka mutu ba naira ɗaya ba za a ba su amma in ka ce to in na mutu a bawa ne kaza a bawa ne kaza shi kenan kaga ka taimake su to kaga kai zumunci kuma ka taimaki yan uwa da abokan arziki ko wani miskini da to abin da ke faruwa galibi shine mutum zai iya zama yana da kuɗi sosai kuma yan uwansa suna masa hidima cikin dukiyar amma sai ya zo ya mutu sai zama kaf dukiyar nan ya'ya ne za su gaje sa dan uwan kuma lokacin da suke tare suke sarrafa dukiyar tare yana cin amfanin dukiyar amma shi bai da nasa yana mutuwa shikenan dan uwansa sai zama yana cikin talauci ya kamata wanda yake to sai sai masa wasiti in na mutu a bashi kaza kenan ko ka mutu bai da ni bai da matsala yana da jari domin ayyan yana da wuya su iya dauka su bashi ko kuma wani abokinka wanda yake cin amfanin dukiya wanda yake cin amfanin dukiya a lokacin da kake rayin gida bai da matsala kana daukan dawainiya sa to sai ka mutu yayanka ba za su iya ba sai ka zo da su a sai ka ce in na da su a bashi kaza kaga ka bashi jari kenan sai dauka dawainiyan sa wannan ka'ida ta kenan a zaman takewa to sannan wasiti akwai wanda yake na wajibi wanda dole ka ne ka yi shi kamar a ce an baka ajiyar wani abu ko mutane ba su sani wakili in kuma ba su sani ba in ka zo da su sai ka ce to mota ta wuri kazan nan fa ba ta wani wani ne ba ne kowa ne ya ban ajiyar miliyan ɗaya ko 500,000 a account ko kowa ne yana bi na bashi kaza duk irin wannan wasitin wajibi ne ka yi domin idan ka rasu zai iya wa ba za a rantsar da ba za a idan mutum ya zo za a iya inkari zai wa bai da shaidar da cewa wannan abu na sani a bashi zai wa kuma yan uwan sun sani amma kuma su ki don ana irin wannan rikici din su ki bayarwa su ce dukiyar baban su amma ka riga kai wasiti ga shaidu ga komai shi kenan magana ta kare ko ka rubuta a rubuce cewa wane yana bi na kaza abu kaza na wane abu kazan nan da nake amfani da shi na wane ne ba nawa bane gida na ba nawa bane na wane mota ba nawa bane na wane to da kai don kai wannan ka rubuta shi kenan kare barke kuma din ya inganta cikin kai bukari da muslim manzara ma ya ce ma haqqu imri'in muslimin yabitu laylatayn 'indahu wafiyatun ila wasiyatu maktubatun indahu bai kamata ga mutum musulmi bai kwana kwana biyu yana da abin da zai wasiti da shi na wajibi kuma bai rubuta wannan wasiti aƙalla ka rubuta ka ajiye a ƙarƙashin gidanka ko ka ajiye a cikin takardunka idan an zo ana bincike za a ga ko ka sanar cewa to wane da wane yana bi na wato abu kaza ko kuma abu kazan nan da kuke gani na amfani da shi na wane to kaga sai an zartar da wannan wasiti duk wasitin da akwai shaida a kansa ko akwai rubutu a kansa kaga yana da sauƙin mu'amala a kan wanda babu wato amince da sannan kuma sai maganar bashi bashi kuma shi fi kowane adadi wanda ake ne na wajibi dole ka riƙa shi idan baka biya a duniya ba za ka biya a lahira so da ka babban gatar da za a maka shi ne kafin a riba gadon ka a biya bashi ina biya maka bashi an maka wato ainihin gata hadisi ya inganta a cikin sunan na imamu tirmidhi yace nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda an ran mu'mini yana rataye wato da bashin sa har sai a biya masa masu sharhi suka ce ma'ana bai zai shiga aljanna ba har sai an biya masa basun sukan da ake bi kaga an rataye ran sa saboda haka zaka ja masa matsala idan baka biya masa bashin sa yasa ake son mutum yayi wasiƙi komai ya zama a rubuce yadda ba za a samu wato ainihin matsala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farkon musulunci idan ana bin mutum bashi baya masa kalma ina zo da gawa sai ce to yaya ana bin ta bashin an ce eh sai ce sallu ala sahib ruwa abokin ku sallah idan aka ce ba a bin mutum bashi sai ya masa kalma to wata ran sai aka zo da wata gawa sai ce ana bin ta bashi sai aka ce akwai dinari biyu ake bin ta sai wanda kuma ya ce to ku je ku wajen uwan ku sallah ni ba zan mata ba sai abokan tada sai ce ya kula a dinara ni alayya wannan bashin na dauka ni zan biya kamar sa sallu sai manzon kuma sai masa sallu ya dawo gobe yaya ka biya ya ce wa za a ban biya ba har yanzu ba shi gari ya za a yi tambaye shi in ce ka biya ke na samu na biya ya ce al'ana bara ta ce ta to yanzu fata ta ce ta yi zai dan turara ka ga bashi akwai hadari a cikin saboda haka idan ana bin ka bashi kai bayani wani ya zai samu za a fata ya rasulullahi dan na san ki da yaki yanzu idan na je yakin nan aka kashe ni fi sabilillahi duk zai ga kuka na an yaji ni wanda kuma yake wanda na amma ya ce ba sai daga baya ce kai me kace hautarwa ma sai da ya tafi a je a kira shi me kace yace yanzu idan na je wajen yaki aka kashe ni nayi shahada fi sabilillahi dukkan zunubai na an yaje mini yace eh an yaje maka in dai kai hakuri a wurin yaki ka ne mi lada a wajen Allah ta'ala ka kasance abokan dawa baka gudu ba sai ce amma illa dayna sai dai bashi cikin ba za a yaɗe maka shi ba yadda ya ambara ne bi zalika jibrilu ne ga yadda wata riwaya in al'ana kala ni jibrilu yanzu kala ni zalika jibrilu ne ga yadda wata riwaya bayan na ba ka amsa farko ke na jibrilu zai ta mini a'a ban da bashi to kaga bashi yana da hatsari to da haka idan dan uwan ku ya kafin ku yi magana gado ku bi ka nawa ake bin ka bashi inda yana hudda da mutane ko mai kudi ne zai yiwa yana ana bin sa ba shi ko ta hanyar kasuwa ko wani abu daban ko ya bai wani abu wanda wato ainihin bai biya ba ko da haka abin da ke wajibi shine a gaggauta wato ainihin biyan bashi to shi bashi lalura ne take sa a karbi bashi kuma karban bashi ba aini ba ne don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yana karban bashi kuma ya rasu ana bin sa bashi ya rasu ana bin sa bashi sulkensa tana jingina ya karbi shahid don wanda zai abinci da zai je da iyali ya sa wasu malai masu kace wancan hadisin da yake cewa ana rataye ran mu'mini duk bayan ya mutu har sai an biya bashi a kunde shi aka ce banda annabawa saboda annabawa ma suna mutuwa da me suna mutuwa da bashi saboda haka ba yi karɓan bashi ba aibi ba ne inda akwai buƙatar haka amma abin da ke wajibi shine ka biya idan kana da shi ka biya kuma ka karɓa da niyyar ka biya shi maza su ya ce man akaza amwalan nasi yuridu ada'aha adallahu anhu wa man akazaha yuridu islafaha adallahu duk wanda ya karɓi bashin mutane da niyyar ya biya Allah zai taimake shi wanda ya karɓa da niyyar ya halakar da dukiyar don kar ya biya don ya cinye to Allah zai halakar da shi wato zai samu ainihin matsala a nan duniya ko kuma a lahira sai malamin suka kasa wanda ake bin bashi kashi uku akwai wanda ake saurarawa akwai wanda ba a saurarawa mai tufatul hukam ya ce wa man alayhi daynu imma mufiru fa mathluhu zulmun wa la yu'akharu aw mudimun faqad abana ma'zira fa wajibun inzaruhu limaytara aw mutirun qada'uhu idraru fa yanbaghi fi sha'nihi inzaru wa man ala al-amwali qad taqa'ada fa ad-darbu wa al-fidnu alayhi sarmada wa in ata bi zaminin fa bil qada' hatta yu'addi ma alayhi fa'ala dike wanda ake bin bashi ko zai zama mawadaci ne to mawadaci ko taurin biyan bashin sa zalun ne wala yu'akhkhar wannan ba za a saurara masa ba duk manzo sai ce matsalolin gani zulmun yuhillu 'irdahu wa uqubatahu wato taurin biyan bashin me akwai zalun ne na halatta a cikin masa mutunci a masa ko ba shi ba a saurara dan a saurara masa ba a taimake shi ba dole sa ne sannan ne biyu shine wanda ba shi kuta shine mubdi to wannan kuma wajibi ne a saurara masa don bangi ta lati ko in kana zu musuratin fa nazratun ila mai tara in mutum ba da shi dole ne a saurara masa to da haka shi kuma kama shi ka daure shi zalun ne ya ji ba shi ba yi da halin da zai biya sai ka sa a kama shi a wala an tashi wannan ka zalun take sai Allah ta alajiya to sannan akwai muhsin na uku shine wanda yana da shi zai iya biyan ka din amma in ya biya ka zai ma'ana in ya biya ka ba da race fenin gobe ko yana da jari in ya biya ka dan jari zai kare ba zai dinga tsiki ba to wannan mustahabi ne ka dan saurara masa zuwa wani lokaci ko ka ce ni ga biyan ka da kadan kadan amma ba wajibi ne saurara masa in ka ce biya ka baka zalun sai ba amma an so ka daga masa kafa ka taimake shi to na hudun fa shine mai wawukan dukiyar jama'a ya ce ya tiba shi a nan mai dan ne tiba shi ba wai bai baya ma neman abun kansa kuma ba da niyyar ya biya bashi yake dauka ba ko da yana neman abun kansa kawai shi ya samu ganima ne na dukiyar jama'a to irin wannan ba a saurara ba shine ne duk wanda yake danne dukiyar jama'a da ni da sunan bashi ba don ya biya ba don ya cinye wa mutane kuɗi ya cutar da su to wannan ba a saurara masa a kama shi a daure shi kuma a dinga masa kudada kullum ko kudada goma goma ko ashirin ashirin gwargwado yadda alƙali ya gani kuma kar a ba da belin sa in ko mutum ya zo zai ba da beli zai ɗauki belin sa sai a ce to ka biya masa sai dai kafin ma ka biya idan ka biya shi kenan sai a kafe shi in baka biya ba za a ci gaba da tsare shi domin ko da bai biya bashin ba dai an rage barna ba zai zai sake zalun kan wani ba kaga wannan shine hadarin wato ainihin bashi kenan za ka ci bashi ka ci da niyan wato ainihin kabiya ubangiji ta lati wa lahunna rubu mimma taraktum in kana lakum in lam yakun lakum wala za su su matan ku kuma in kun mutu za a ba su kashi ɗaya cikin kudu ne idan ba kuda idan ba su da yaya wato idan ka mutu ba ka dada sai aka sa kudu a ba matar ka kashi ɗaya wannan shine ainihin wato gadon take wato da cikin ashabu rubu masu cin wato ainihin rububi amma da sharadin idan ba ka da da'in kana da damun da za ta koma su muni wanda za mu yi wato bayani da shi mata a nan ana nufin namiji da mace kuma da jika duka da nan nufo da jika ko jika ta mace yar danka ko dan danka duka sun shiga in dai akwai da ko jika to lalle ba za a wato abin nan ba za a ba wa mace rububi ba za a ba ta su muni amma ana ba ta rububi idan babu da babu jika sannan kuma da mace kwaya daya da mata kudu ne, idan kwaya daya ne kashi daya cikin kudu, in su biyu ne ma kashi daya cikin kudu za su riba, in su uku ne haka, in su hudu ne ma kashi daya cikin kudu nan za su riba ba za a ƙara musu. Saboda me, saboda Ubangiji Ta'ala ya ce wada kunna arrubu, kaga jami'i ya ce matan suna da rubu, bai ce wala arrubuwa, inda kwaya da rubu za a ba ta sai a ce da kowace rubu za a ba ta sai a ce wada arrubu, amma su za a ce wada kunna, to ko su hudu ne wannan dai kashi ɗin za a ne, za a ainihin riba mu, kashi ɗin za a riba mu, sannan hikima ta biyu, inda za a ce kowace a ba ta rubu su kashi ɗin cikin hudu, to sai zama kana da mata hudu. Sai aka kasa dukiyar ka hudu kowace ta ɗauka a ɗaya, to ƴaƴanka bai za su ɗauka ba su ɗauka wani da iyayen ka duk ba abin da za su ɗauka, to za ka dai ba a ɗayan nan shi ne wanda za su ainihin wato su haɗu su yi gado. Sai Allah Ta'ala ya ce fa in kana lakum waladun, idan kuna da ƴaƴa kuma ko jikoki falahunna thumnu mimma taraktum, za a ba ku kashi ɗaya cikin takwas daga abin da kuka bari. Shi kuma thumni mutum ɗaya ne yake gadawa, thumni shi ne mata, wato kashi ɗaya cikin takwas shi ne mace za ta gade shi idan namiji, idan mijinta ya mutu ya ba ta kwanci ka, haka nan in suna da yawa nan ma za su yi tarayya a cikin wato ainihin thumni, za su yi tarayya a cikin wato thumni kashi ɗaya cikin takwas. Sannan dai wato kishiya tana samun matsala ko da ba mijinta ya rasu da yawa, maimakon in miliyan hudu ne za ta kwashe yanzu kowanne miliyan ɗaya za a ba, amma sai da hakuri abin duniya ba komai ba, haka Allah Ta'ala ya kaddara mijin su riba hudu, haka nan kuma dukiyar ma ya mutu a riba hudu gwargwadon abin da za a ba, da za a yi ta kaɗai ne, haka Allah Ta'ala ya tara abu, ita ma za ta bi ƴaƴa mata idan ba a auren mata biyu uku hudu ƴaƴanta za su yi kunga ba za su samu wasu ainihin mazaje ba. To wannan su ne farali na ƙarshe da aka faɗa mana tunda muka fara karatun nan, an gaya mana rubuki da nusufi rabi kenan, an ba mu labarin sulusi kashi ɗaya cikin uku da sulusani kashi biyu cikin uku, sannan kuma da abin nan da sulusi kashi ɗaya cikin shida da rubuki da kuma na ƙarshe shi ne sulusi, wannan suna kishin su al-furuqul muqaddara fi qur'anil karim, wato gurgudo na gado wanda aka kaddara su a cikin qur'ani. Allah Ta'ala ya faɗi za a bada kaza, in wane ne kaza, in wane ne kaza, to ba za ka fita cikin guda shida nan al-furuq al-muqaddara fi qur'anil karim sita, guda shida ne kawai shine akwai nusufi rabi, akwai rabi da shine rubu'i kashi ɗaya cikin hudu, sannan akwai rabi da shi ma shine thumni wato kashi ɗaya cikin wato takwas, sai kuma ka dawo akwai sulusi, akwai sulusani shine kashi biyu cikin uku, akwai rabi da shine sulusi kashi ɗaya cikin uku, sannan akwai kuma rabi da shine sulusi kashi ɗaya cikin shida, duk gaban gado in an ce a ba wa ne kaza to iya abu da za a ba shi, in ko ka kai gado ba cikin wa'innan to hafiki ne, abin da ya rage ne ake ba shi, amma ba wai a ce musamman yana da wani rabo wanda aka wato faɗa ba. Ubangiji Ta'ala ya ce min ba'di wasiyatin, wato bayan wasiti tusuna biha aw dayn, wanda kuke wasiti da shi ko kuma ba shi, wato ana ta karfafawa ne duk lokacin da aka riba gado sai a ce to fa sai an biya ba shi kuma an bada wasiti domin kada a cinyewa masu haƙƙi haƙƙin. Sai Allah Ta'ala ya ce wa in kana rajulun yurafu kalalatan, idan mutum za a gaje shi kalala, wa imra'atun, ko kuma mace za a gaje ta kalala, shine al-kalala shine manza abal manza abin nan manza wadda da ku wada wani, wato wanda ba yi da wato ainihin da ko jika, sannan kuma ba yi da wato ainihin mahaifi, wannan shine fassarar Sayyidina Abubakar. Da aka tambaye shi meye kalala, sai ce to ni zan yi ijtihadi na, kalala shine wanda ba yi da ta ba yi da kuma alhalin zahirin qur'ani cewa yi zai kalan wadal bai ce wada wani wanda ba yi da ɗa, to abin da aka duba shi ne idan aka ce ɗa kawai to ai idan akwai uba dan uwa ba ya gado, kuma an ce in shi kalala za a gade shi yana da dan uwa dan uwansa zai gade ka, shi kuma uba yana hana dan uwa gado ko shiƙiƙi ne ko wato ainihin ko dariya ne. Isa Sayyidina Abubakar ya fassara kalala shine wanda bayi da ɗa bayi da uba, haka Sayyidina Ali ya fassara, haka Sayyidina Umar, haka Abdullahi bin Abbas, haka mazhabi guda hudu nan gaba ɗaya da Ibn Arba suka fassara har aka kai to ma ijma'i akan wato ainihin haka ne. To da haka idan mutum za a gade shi bayi da ɗa bayi da baba, wato ba ɗa ba jika babu baba, sannan wanda hu akun yana da ɗan uwa wato wanda suke uwa ɗaya a nan ake ciki, aw ukhtun ko kuma yar uwa wanda take wato ainihin uwa dai kawai ba uba ne ba da mu zo kalalan da akwai wanda ake da uwa dai uba dai ko kuma uba dai kawai ita ce na karshen wannan suratul nisa to sai aka ce bali kulli wahidin minhum sudus ko ne a cikin su za a bashi wato ainihin sudusi za a bashi sudusi sudusi shine me shine kashi ɗaya cikin shida wato ka mutu ka bar dan uwan ka wanda kuke uwa da kuma ba da ba uwa ko kuma yar uwar ka wanda kuke uba da to aka ka shi da aba uwa ne kai aka ka shi da aba ta wato ainihin kashi ɗaya sai ka ce fa in kanu aktsara min zalik idan sun fi haka kaman su biyu ne ko su uku fa hum shuraka'u fi thuluth za a kasa kashi uku a ba su kashi ɗaya sai su raba wannan kashi ɗaya kuma idan sun zo rabawa daidai wa daida za a raba daidai wa daida to kaga wannan sabanin yan uwa ciki kai ko ne ba to ubangiji ta da yi bayanin su cewa wa in kanu rijalan wa in kanu ihwatan rijalan wa nisa'an fa lidhakari mithlu hadhihi al-unthayayn idan yan uwa ne maza da mata sun kididdiga to za a yi namiji zai dinka wanda shine lidhakari mithlu hadhihi al-unthayayn amma yan uwa da mai wanda aka haɗa uwa ɗaya to su kan ba da maza da mata duk da su karu kirba in sun zo wannan kashi guda ɗaya cikin hukum daidai wa daida za a riba namiji ba zai fi na mace ba to da haka da namiji da mace in su maza zalla ne daidai wa daida in mata zalla daidai wa daida in maza da mata ne ma daidai wa daida za a wato ainihin riba mu to ubangiji ta dace min ba'di wasiyatin bayan wasiyati yusa biha da ake wasiyati da shi aw daini ko kuma ainihin bashin ghayra mudarin wasiyan ya zama ba wanda ainihin wato za a cutar ba wasiya da za a cutar da magada ba a yi da ita ba idan wasiyin ka dauka cutar da magada ne ana gudu to ba za a yi da wani ko ka tauye musu gado to da ka shi yasa hanyar cutar da wasiyi guda biyu ne na farko kai wasiyi da dukiya da yawa ke da kudi ka bar miliyon ba wannan miliyon tara a duniya shike ne sai ka bada miliyon takwas wasiyi ka ce a ba wani da wani ka bar ƴaƴansa su gaji miliyan ɗaya ai ka ka cutar da su amma idan miliyon tara ka bari ka bada miliyon uku ka daka ai kaga miliyon shida tana da yawa kaga ba biyon dukiyan ka bar musu to nan ba za a ce ka cutar da su dan an hana mun karanta a can ba lokacin da mazan mai zai fita da binu abi waqas ya nemi ya bada wato yayi wasiyi da kashi biyu cikin uku na dukiyar ka mazan mai hana ya dawo ne bi mazan mai hana har sai da ya zo kashi ɗaya cikin uku cikin mazan mai zai fa thuluthu wa thuluthu fa thuluthi kashi ɗaya cikin uku ma yana da yawa ba amma dai ya bashi daman ya bada kashi ɗaya cikin uku to in kauce wannan zaka cutar da magada ba za a yi da wannan wasiyi sannan cutarwa na biyu shine ka zabi wani daga cikin magadanka sai ka ce na bashi gida na nauri kaza kuma a zo a raba gado tare da shi a ba a ba wato wanda zai gado wasi ba a masa wasi ne domin wannan neman ka cutar da ɗan uwan ne sai ka zabi wani daga cikin ɗan ka ce to shi na masa wasi ne miliyon goma shike ne miliyon ashirin ɗin na a raba gado za a yi da wani Allah ta ala riga ba shi gado kuma yana wannan kuma ya ce inna Allah a ta kulle zai haƙƙin haƙƙahu wa la wasiyya da libari hadisin Bukhari Ubangiji Ta'ala ya ba wa dukkan mai haƙƙi haƙƙinsa saboda haka babu wasiyi ga magaji duk wanda zai gado ba za a masa wasiyi ba in an yi ko an cutar da sauran magadan kuma an haɗa hikima a tsakani saboda haka in za ka yi wasiyi kai tsakani da Allah don taimako bayan Allah ba tare da ka cutar da wato magadan ka ba ko ka bar su babu komai ba wannan ma yake innaka anta zara wa rasaka abniya khairu min an tadharahum adatan yatakhaffafuna an-nas kabar ainihin magadanka tarar mawadata shi yace akan gaban ka talakawa suna yin bara baya sai Allah ta'ala ya ce wasiyatan min Allah wannan rabon gadon wasiyi ne daga wajen ubangiji ta'ala wallahu alimun Allah ta'ala matsanin abin da ya kamata gabayin sa shi ya san yaya kamata a raba gadon shi ya sa sai a ba wannan dewa a ba wannan kuma kana ba sai kuma ka tere gobe yi ba wani ya fi wani gado wani kuma a daidaita su sannan halimun ubangiji ta'ala mai haƙuri ne baya gaggauta kama bayinsa da hukuma da bai suka kama sai kai sabon Allah sallallahu ta'ala ya kyale ka kai ta sharhodiyanka daga ba kuma sai zai kama in ka tuba kuma shi kenan sai kyale ka duk abin da Allah ta'ala ya hukunta ya hukunta shi a bisa ilimi ne shi yake shirya al'amuran wato ainihin bayin sai Allah ta'ala ce sai ka hudurula
ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها ذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب
Ubangiji ta alade ya gama bayani a kasa bongado a kotu ayoyi can ƙarshen tura da za a faɗa amma dai galibin da bongadon an gama shi da shi ne Allah ta ala daidai kashe kuma bayani da nai a kan abin da ya shafi sharhin ayoyin nan na yi ne daidai gwargwadon yadda ƙwaƙwalwa wato za ka ɗauka kar a yi barci a wajen tafsiri gwargwadon yadda kawai za a fahimci fassara wato ainihin ayoyi amma sauran bayanai na cikin littattafai na fitihu an yi bayani dalla-dalla a abin da ya shafi harkar rabon gado. Ubangiji ta'ala da ya bayani sai ce tilka hududullah wannan iyakoki ne na Ubangiji ta'ala wanda ya shafi maganar wasiƙi abin da ya shafi maganar rabon gado to Allah ta'ala ya kafa dokoki ne kuma dole a bi su a raba gadon kamar yadda Allah ta'ala ya tsara ba za ka je kai ka raba gadon ka da kanka wani daban ba zai canja mana rabon gado bayan ga yadda Allah ta'ala ya yi sannan idan ba ka da izinin rabon gado to kar ka je ka ce za ka raba gado don Allah ta'ala zai kama ka za ka canja dokokin Ubangiji ta'ala tilka hududullah wannan iyakoki ne dokoki ne na Allah wa man yuti Allah wa rasulahu duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dokokin da Allah ta'ala ya kafa ya raba abun yadda yake ya zartar da wasiƙin nan yadda yake to yudkhiluhu jannatin Allah zai shigar da shi aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wanda horama na ruwa da tsuma da giya da nono suke gudana a karkashin su sannan khalidina fiha kuma za su dawwama a ciki duk wanda ya fi dokar Allah Allah zai shigar da shi aljanna kuma zai dawwama a cikin aljanna har abada ba ran da zai fita sannan ya ce wa zalika al-fawzul azim wannan rabo ne wanda yake da girma a ce an shigar da shi an shigar da kai aljanna ba za ka samu aljanna ba kuma sai ka ji Allah ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kamar yadda ta ke cewa akwaman da zubi a anin nari wa hudu su da janna ta faɗaɗa ba wa man haya su su ya ina masu abu da za ka yi ka zanga a janna to ka samu babbar rabu ba wanda ya fi ka samu rabu ko da haka kowa ya bi Allah ya bi matsala ta kuma domin zahirin sa bai kyau ya je ya shiga wato ainihin aljanna in baka sa harkar gado ba karka shiga domin karka je ka faɗa wutar jahannama shi yasa Allah ta'ala ce wa man ya'fi Allah wa rasulahu duk wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzo Allah ta sallallahu alaihi ya raba gadon nan son zuciya ko ya cinye wa marayu kuɗin su wani idan dan uwan sai rasu ya bar yara ƙanana da dukiya shi ya samu daula kawai shi kai cinye duk wanda ya haka sai ya haɗu da Allah wutar da annan mazai shi ko kuma ka je ka raba gadon son zuciya ka ba wanda ka ga dama ko kai ka san musu ka riƙe sauran a bisa son zuciya to duk wanda ya saba Allah da manzon sa wai ta'adda hududuhu ya ƙetare iyakokin da Allah ya yi na hukunce-hukunce na marayu da abin da ya shafi wasiƙi da abin da ya shafi rabon gado to yau jihin munaran Allah ta'ala zai shigar da shi wutar jahannama khalidan fiha kuma zai dawwama a cikin wutar jahannama sannan wada hu azabun muhin yana da azaba wato an kawla kan shi Allah ta'ala zai shigar da shi wutar jahannama sannan ya walakanta shi a cikin wato ainihin wutar jahannama to da haka wutar jahannama dama azaba ce ta walakanta wanda bai kiyaye dokokin Allah ba in ya shiga wutar ya shiga ba za a saurara maka ba za a azabtar da kai a cikin wutar jahannama kuma azaba ce wanda ba ta wato ainihi yake ba to da haka mu ji tsoron Allah mu bi dokokin Ubangiji ta'ala kar mu saba wa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin hukuncinsa kuma kada mu yi masa shiri a cikin hukuncinsa in ba ka sani ba ban sani ba in ka sani kuma kai tsakaninka da Allah kar kai zalunci domin Ubangiji ta'ala ya maka rahama ya shigar da kai aljanna Allah ta'ala ya kara mana imani da fahimta صلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
malami tambaya na farko yake cewa malam ina hukuncin mutumin da kafin ya rasu sai kyautar da wani fili ma ɗaya daga cikin ƴaƴansa shin idan an zo rabiyan gado yaya za a yi da abin da ya kyautar wa ɗansa ɗin
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله كيوتا أكوي ومانشين كيوتا دكما واتو وسيا وسيتي أنا إنسا لوكا تندا باكا دلاتي أكنا تماني ذاكرس وانا إدن وسيتي يي بذا أباوشي yaron wannan wato kyautan gidan ba ko kuma gonan ko filin amma idan lafiyar sa kalau ya dauka ba dansa ya kyauta ba za a ce ainihin kyautan ba tai ba sai dai idan yayi ta da nufin zalunci to yayi zalunci a wurin kuma yaji tsoron Allah ya adalci a tsakanin yayan sa menene zalunci kowa ya buƙaci wannan kyautan sai ka ba wani ka hana wani ka zalunta amma idan bukata ne ta kama misali kana da babba kana da yaya akwai manya akwai kanana kana da kudi sai danka babba zai yi aure sai ka bashi kyautan gida ya je auren kuma ka masa auren shi ma wannan in ya taso zaka bashi gidan ka masa aure kaga ba zalunci a cikin nan wannan yaro yana makaranta kana biya masa kudin makaranta 500,000 ko miliyan daya wannan kuma primary yake 10,000 ne kudin makarantar sa ko 20 babu zalunci a ciki wannan yadi 5 zai sa wannan kuma yadi 2 zai sa wannan ya cancance sa mai tsada ka sai masa wannan kuma karami ne ko mai araba matsala bane ba za a ce kai zalunci ba amma dukkanin su sun buƙaci abun sai ka ba wannan ka hana wannan to kaga ka zalunci dai danka kuma ka nemi sauran ƴaƴan su yi gaba da kai idan ka ba dai baka ba wa wato ainihin sauran ba saboda haka wannan kyautan da in yayi ta a mahallin sa babu komai na'am
yace mallan shin dan diyar ka shi ma zai shiga cikin jerin wallet wanda zai gaje ka
to me zai shiga bai mun faɗa cewa dan diyar ka shi yana cikin wato ashabun ashabur rahim ne shi ba danka bane ai saboda ƴaƴan ka mata ba ƴaƴan ka bane ƴaƴan mijin su ne mazajin su ne saboda haka baban mijin su shine zai alfahari da ƴaƴan cewa na ka ne saboda haka dan diyar ka jikan ka na wajen ƴar ka baya cikin lissafin wato masu gado sai dai idan an raba an rata masu gado kwata-kwata to ana dauko irin wa'annan su ma a ba su gado din insha Allah
yace mallam mutum ne ya rasu ya bar dukiyar ta kai kimanin gado ai ta kai a lissafin zakka ya shin za a cire zakkan ne ko kuma za a raba wa magada dukiyar
to bai cire zakkan bane in ya cire wani cirewa za a yi idan ya cire zakka kuma shekara bata zage wani cire zakkan sa ko ta kai nisabi ai na gado ne wannan ba magana a cire zakka in an raba gado wannan na sa ya kai nisabi ya shekara sai cire amma shi ma ba zai cire ba lokacin da aka ba shi amma idan shekara ta yi misali yana cire zakka a watan Ramadan sai bai cire ba ya rasu a watan Shawwal kaga ana bin sa me bashin wannan zakkan to a cire zakkan kafin a raba gado amma in ya rasu a cikin watan Ramadan ma wannan babu gado domin lokacin da zakkan ta wajaba ne kafin ya cire sai ya me sai ya rasu saboda haka yanzu dukiyan ba tasa bane ta magada ne in suka gada ta shekara a hannun su duk wanda na sai kai zakka ya shekara nan ma ba a lokacin zai cire ba sai ya shekara sannan sai ya cire zakkan wannan wato ainihin dukiya ne na'am
ita mallam wani mataki na farko ake bi wurin sanin ilimin gado
to me zan ce maka shi abin da ya shafi harkan ilimi kowane fanni yana taimakawa kowane fanni ba yanda za a yi kai tsaye baka san farillen alwala ba baka san farillen sallah ba baka san hukunce-hukuncen azumi ba baka san harkan cinikayya da abin da ya shafi harkan aure ba kawai sai ka tsallaka ka ce kai gado za ka tafi to za ka samu matsala saboda haka matakin shine ka ɗauki ilimi daga ƙasansa ka dauki kananan littattafai kana yi wanda babu ma gadon a ciki kwata-kwata kana karantawa har ka iso wanda akwai babin gadon a ciki to kafin shi ko wanda akwai babin gadon kafin ka zo babin gadon kuma ka karanta babubbuka da yawa na tsarki na sallah na zakka na abunan azumi aikin haji da sauransu har ka iso kuma babin gado din kaga to a lokacin kwakwalwanka ta kai ta dauki me abin da ya shafi harkan gado saboda shi karatu kana kara shi kwakwalwanka na kara buduwa kana karawa kwakwalwanka na kara buduwa shi yasa da farko sai a baka kadan kadan kuma ba mai wahala ba kadan kadan kuma marar wahala kana rikewa har ka iya rike mai yawa har ka zo mai wahala ma zaka iya yi to da haka akwai ilmumukan da ba kai tsaye zaka je ka afka musu ba a'a sai kai wasu fannoni a baya kafin sai ka je ka afka musu kaga ilimin gado yana daga cikin wannan ilimin to da haka lokacin da ka fara karatu a ce kana farko gado za a fara koya maka wannan za a bata lokaci ne ko a ce nahwu za a fara koya maka bata lokaci za a yi ba za ka iya ba to da haka sai ka fara kadan kana yi har ka kai wannan kuma idan ka zo karatun gado din karatun ka ya kai ka karanta gadon su malamin sun riga sun tsara a babin gadon suna baka mai sauki har aje kan mai wahala ne to da haka kowane ilimi yana da mabade nasa abubuwan da zaka fara yi to da haka a gado ma da an zo sai a ce maka suwaye masu gado amma bangaren maza kaza bangaren mata kaza menene sharadin gado wani abu ne sauban gado wani abu ne yake hana gado duk wannan mai sauki ne rukunin gado kana tafiya ka tafiya har a zo akan wayannan furudul muqaddara wani zai gadi wani wato wasuwane masu gadon rabi a zo a ga maka shurudin su har a zo kuma lokacin da wani ya rasu da wani ga yanda za a riba gado ga yanda za a kasa ga yanda za a riba idan an riba rabiyan ma bai yi ba mutum uku an ba su kwaya uku mutum biyu an ba su kwaya uku su riba kaga a gado ba rabi to nan ma akwai da zakai tafihun matsalan ka hada wannan da wannan sai fito maka da adadin da zaka iya wato ainihin riba so da haka a haka ana tafiya har a zo munafiqan wani ya mutu ba riba gadon sa ba har wani daga cikin magadansa shi ma ya mutu kuma za a gaje shi to ya zai a hada ribon gado guda biyu a riba su a lokaci guda kuma adadin ya fito yanda ake bukatan sa duka wannan kaga a hankali ne kana tafiya har ka tafi wato ainihin wancan wuri ne to wani lokacin gaggawa shi yake hana mutum ya fahimci ilimi da tsallake da sauri da diban mai yawa da kuma rashin dandaka shi kansa ilimi din yana bukatan ka tsaya a kansa ka dandaka shi ka bata dare a kansa ka je wajen malamin su koya maka ka dinga kwana kana biya karatunka kana dandakawa ka karanta ka sake karantawa ka rubuta ka sake rubutawa haka har ya zauna a cikin wato ainihin kwakwalwanka kuma kowane ilimi yana bukatan hakan din balle sai ilimin gado na sai Allah ta'ala ya samu dace Allah ya kara mana imani da tsoron Allah ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة